يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 16 ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 11 ne ko 11 ga watan 7 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hiliyatu Talibul Ilm littafi ne na Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid inda muke bibiyar sharhin da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yayi wannan kuma shine darasin mu na 92 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna game da zakatul ilm inda malai yace shi ma ilimi ana fitar masa da zakka to zakatul ilmi mun tattauna akan wannan shine zakatul ilmi shine ala amalu bihi aiki da abinda mutun ya sani na ilimi wannan shine zakkar ilimi din li'anna al'amala bihi da'watun ilai domin aiki da ilimi kamar kira ne zuwa gare shi domin da zarar ka aikata to kamar ka zama kaman wani abun koyi a cikin al'umma za su yi koyi da wannan abu da kamar kana kiran mutane ne zuwa gare shi da yawa daga cikin mutane suna yin koyi ne da malami cikin ɗabi'unsa ayyukansa fiye da yanda suke koyi da shi a maganganunsa ayyukansa ɗabi'unsa sun fi tasiri fiye da maganganunsa wannan ko shakka babu zakace to mun tattauna wannan matsala har zuwa ƙarshe yanzu zamu tashi gaba ta 46 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala izzatul ulama girmama kai ga malamai akwai girman kai akwai girmama kai girman kai wannan abin zargi ne amma girmama kai wannan abin yabo ne da haka ana son malamai su zamanto suna da izzatun nafs ba girman kai ake kiransa ba su zama mutane masu girmama kansu su zama mutane ne da suka san kimar kansu da darajar ainihin wato kansu at-tahalli bi izzatil ulama wato abinda ake nufi da yin ado da kwalliya da izza irin ta malamai ana nufin siyanatul ilm ba wa ilimi kariya wa ta'zimuhu da girmama ilimi wa himayatu janabi izzihi wa sharafi da kuma kiyaye bangaren izzarsa shi ilimin wa sharafihi da daukakarsa wa bi kadari ma tabzuluhu fi hadha yakunu al-kasbu minhu gwargwadon irin abin da ka bayar a wannan bangare gwargwadon yanda za ka samu ilimin wa min al'amali bihi da kuma aiki da shi wa bi kadari ma tuhdiruhu gwargwadon yanda kai ainihin wato watsi da wannan bangare na izzatul ilm wato kiyaye ilimi wato bashi kariya girmama shi tsare janabinsa to gwargwadon yanda ka kula da wannan bangare gwargwadon yanda ka samu ilimi gwargwadon yanda kai watsi da wannan bangare gwargwadon yanda ilimi zai dinga kubce maka. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim. Wa alaihi a karkashin haka fahzar an yata mandala bikal kubara, a matsayinka na ɗalibin ilimi in ka fahimci wannan gaba ta izzatul ulama, duk malami zaka same shi in dai ya san me yake, kuma yana so ya kare mutuncin iliminsa, yana so darajar iliminsa ta ci gaba da ɗaukaka, to sai ya siffantu da wannan izzatul ulama. A ƙarƙashin wannan izzatul ulama ɗin fahadar kai hattara a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi, an yata mandala bikal kubara, manyan gari su dinga hankici da kai. Karka yadda tsayinka na malami ka kaskantar da kanka, ka wulakantar da kanka wanda bai kai ka daraja da martaba ba, ya dinga hankici da kai. Karka yadda da wannan. Shi yasa sai yace wa alaihi a karkashin haka fahzar, kayi taka tsantsan iyaka, an yata mandala bikal kubara, kada masu fada aji ko mawadata ko sarakuna su dinga hankici da kai, domin kamar yanda sarauta ɗaukaka ce, kuɗi sarauta wato ɗaukaka ne, mulki ɗaukaka ne, ilimi ma ɗaukaka ce. Idan har ba a ce ka fi su ba a ɗaukakar, to ba su fi ka ba. Da haka ba dalilin da zaka wulakantar da kanka a gaban wanda bai cancanci ka wulakantar da kanka a gabansa. Shi ya kamata ya zo ya risina, shi ya kamata ya kawo kansa, shi ya kamata, amma ba ya nuna ya dinga wulakanta ka ya yi hankici da kai, wannan ba daidai bane. Yana daga cikin izzatul ulama, an gane ko? Ba girman kai bane. Kana ce ai malamin nan ya cika girman kai, a'a, yawa, bai yadda da wargi ba, bai yadda da reni ba, bai yadda a wulakantar da shi, a wulakantar da ilimin da Allah ta'ala ya bashi, bai yadda da wannan ba. Duk inda ya san za a yi wannan yana hattara baya zuwa gurin. Kuma duk wanda ya shigo areas sai ya nemi ya hankici da shi ba zai karba ba. Wannan ba girman kai bane, girmama kai ne. An gane ko? Aw yamtadiyaka subaha, ko wawayen gari su mai da kai abin hawa. Har ka yadda da wannan. Shine abin da malam yake nufi. Kenan malam Bakar yana jan hankalin malamai su zamanto suna da wannan siffa, su yi ado da izzatul ulama. Me yake nufi da izzatul ulama? Mutunta ilimi, ba ilimi kariya, girmama shi. Karka yadda wanda bai isa ba ya hankici da kai. Karka yadda wawaye su zamanto sun mai da kai abin takawa, kowa ya zo ya tattaka ka. Fatulayina fi fatwa au qada'in au bahsin au khitabin, har a wayi gari ma ka zama mai sassauci, shine tulay mulayana, ka zama mai laushi. Saboda kowa ya rena ka, kowa baya kimanta ka, baya darajanta ka. Mai kuɗi zai zo a dare a bashi guri, a girmama shi, a yi masa abin nan. Mai mulki zai zo, kai kuma ka zo a wulakanta ka, to kar ka zama haka. Fatulayina fi fatwa, kar ka zama mutum mai sassauci a fatawa dan ka burge mutane ko dan mutane kar su ga ka tsaurara. Au qada'in ko hukunci, au bahthin ko banci ko bincike, au khitabin ko magana. Wala tas'abihi ila ahli ad-dunya, kar ka tafi wajen yan duniya da iliminka. Kar ka tafi wajen yan duniya da iliminka. Wala taqibbihi ala a'tabihim, kar ka tsaya da iliminka a kofar gidajensu. Wala tabdhuluhu ila ghairi ahli, kar ka bada ilimi ga inda bai cancance shi ba, ga wa'inda ba ahalinsa ba. Wa in azuma qadaruhu, ko da shi wannan din darajarsa tana da girma, in dai ba wanda ya kamata ka bada iliminka a gurinsa bane kar ka bayar. Wannan a dunkule ita ce maganar da malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid yayi, amma a Sheikh Ibn Uthaymeen zai yi wa wannan magana sharhi. Sai ce hadha fihi shay'un sawabun wa shay'un fihi nadaru, wannan magana ta malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Sheikh Uthaymeen yace wani bangare nata daidai ne, wani bangaren kuma nata abin akwai abin duba, akwai abin da ya kamata a yi nazari. Siyanatul ilm wa ta'zimuhu wa himayatu janabi la shakka annahu izzun wa sharafun. Siyanatul ilm,
kiyaye ilim, kar a bari ya wulakanta, kada a bari ya kaskanta. Wa ta'zimuhu, da girmama ilimi, kar a bari a wulakanta shi ko a rena shi. Wa himayatu janabihi, da bada kariya ga bangaren da ya shafi ilimi. La shakka annahu izzun wa sharafun, ko shakka babu wannan daukaka ce da martaba. Fa innal insana idza sana ilmuhu an dana'a, domin mutum idan ya kare iliminsa ga barin kaskanta, bai bar iliminsa ya wulakanta ba. Wa an tadallu'i lima fi aidin nasi, idan mutum ya kiyaye iliminsa ba ruwansa da leke da hange-hangen abin da ke hannun mutane, ba abin da ya shafe shi, bai sa rai ku ba shi ba, bai je kofar gidanka maula ba, ba za ka zo abin hannunka ya dinga rawar jiki don ka ba shi ba. Idan malami ya zamanto ya ba wa iliminsa irin wannan kariya, baya hangen abin hannun mutane, mai za ku ba shi ba ruwansa da wannan, ba shi yake kallo ba. Wa an bazli nafsihi fa huwa ashrafu lahu wa a'azzu. Wa an bazli nafsihi, bai yadda da ya zubar da mutuncin kansa ba. Fa huwa ashrafu lahu, to wannan shi yafi daraja gare shi. Wa a'azzu, shi yafi girmamawa gare shi. Alif, wato malimi ya zama haka, ko dalibin ilimi ya zama haka, to wannan ya sufanta da suffada, zai zama yana da daraja, yana da kima. Dan haka abin da yake dauke da shi na ilimi, shi ma zai yi daraja, zai yi kima. Kar ka zama silar zubewar mutuncin ilimi da malanta, kar ka zama haka. A matsayinka na malami ko dalibin ilimi, kar ka zama silar zubewar mutuncin malamai. A daina ganin malamai da mutunci saboda irin ɗabi'unka, saboda irin halayenka. A daina ganin ilimi musamman na addini da wata martaba da daraja, saboda yanda ga ka da ilimin amma ka zubar da martabar ilimin, ka je ana wawa da kai ko ana damba da kai akan abin da yake bai kamata a ce an ga ɗalibin ilimi a gurin, ko an ga ainihin wato malami a gurin ba. Shakku sai mine ce wannan daidai ne. Walakin kaunul insani la yas'a bihi ila ahli dunya, amma a ce mutum kada ya yada iliminsa, kada ya tafi da iliminsa gurin ma'abota duniya. Wala yaqifu ala a'tabihim, kada ya je fada su ko kofar gidajensu da iliminsa. Wala yabdhuluhu, kuma kada ya kuskura ya ilmantar ko ya bada iliminsa ila gairi ahlihi, ga wanda ba ahalin ilimi ba. Wa in azuma qadaruhu, koda wanda aka ce kar a ba ilimin darajarsa tana da girma. Fihi tafsilun, Shakku Saimin ya ce to akwai ƙarin bayani da fashin baki a wannan gabar. Shin za mu ɗauki maganar Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid ala'id ilaqiha, mu ɗauke ta gaba ɗaya, babu yanda za a yi ka tafi wajen wasu ma'abuta duniya da iliminka? Kar a ganka a fadar wani mai mulki da niyyar ka yaɗa ilimi, ko kai wa'azantar, ko kai umarni da kishiyawa, ko hana munkari. Kar kai kaza, kar kai kaza, haka ake nufi? To sai Sheikh Uthaymeen ya ce fihi tafsilun, akwai tafsili, ƙarin bayani a nan. Fa yuqalu, abinda za a ce, idza sa'aita bihi ila ahli dunya wa kanu yantafi'una bidhalika fa huwa khairun, idan ka tafi da iliminka zuwa ga ma'abuta duniya, masu duniya a hannunsu, ko dai masu kuɗi ko masu mulki, sai ka tafi da iliminka wajensu. Wa kanu yantafi'una bidhalika, kuma suna amfanuwa da zuwan naka wajensu, kana umarni da kyakkyawa, kana hani da munkari, kana ilmantar da su, kuma suna amfanuwa. Har ma ana ganin tasirin abin da kake karantar da su, kake wa'azantar da su a cikin mu'amalolinsu, a cikin mulkinsu, a cikin hada-hadarsu da kasuwancinsu. Fa hadha khairun, wannan ai alheri, domin shi ilimi ya dashi ake da haka, sai ka ilimin naka ka yada shi har can. Ina fata an gane. Shakku Saimin ya ce wannan alkhairi ne, wa huwa dakhilun fil amri bil ma'ruf, wannan ya shiga cikin kunshin umarni da kyakkyawa. والنهي عن المنكر يا shiga cikin kunshin hani da mummuna domin ba maula kaje ba ba tumatsanci kaje yi ba ba wata bukata kaje kai musu kaje nema wajen su ba ilmantarwa ce ta kai ka wajen su wa'azantarwa da wayar da kai ce ta kai ka wajen sa to kuma yana amfanuwa da zuwan naka shi kam kila ko dai ba shi da lokaci ko kuma akwai wasu yanayika da suka bashi dama ko suka hana shi ya zo inda kake ya samu da aka sai kai kaje inda yake dan ka isar masa da sako yankan hanzari ka gaya masa maganar Allah da ta manzo ka umarce shi da kyakkyawa ka hana shi munkari kuma akwai tasirin hakan yana amfanuwa da wannan to wannan malai yace babu laifi amma idza kanu yake funa man ha min hadha al-alim yaqifuna min hadha al-alim alladhi dakhala alayhim wa ja'ala yuhaddithuhum mawqif as-sakhir al-mutammalmil fa huna la yanbaghi an yuhdiya al-alim ila ha'ula li'anna hadha ihanatun lahu wa ihanatun li'ilm amma idan ya kasance yaqifuna min hadha al-alim alladhi dakhala alayhim sun ajiye wannan malamin da ya shigo wajen su waja'ala yuhaddithuhum yake karantar da su sun ajiye shi mawqifas sakhir matsayi irin na wanda ake wa izgili in ya shigo ai mabba'a ustaz tafa da shi aya har yanzu gemun nan naka har yanzu wannan dan gajeren wannan naka ana masa izgili an maida shi wani kamar joker ana wasa da shi ba abin da yaje yi suke amfana da shi ba sun maida shi wani abin yi wa izgiri ah to malam ya shigo fa ku gyara ga malam da wa'azi wai wa'azi ba zai ba to kaga suna yi maka irin wannan ka shigo amma ga irin abin da yake faruwa wajen tarbar da suka yi ma wato sun maida kai wani matsayi irin wanda ake wa ba'a ake masa izgili almutamalmili wanda ake wani kusur-kusur in yazo wannan yace dan tashi yayin nan wannan yace bari yayin nan a ki baka nutsuwa da attention din ka isar da abin da ya kawo ka fa huna shakku saimin yace to anan la yanbagi ko alama baya dacewa an yi hudiyal alimu ila haula malami wato yi kokarin ba da kyautar iliminsa a wajen irin waɗannan mutane la'anna hadha domin yin hakan ihanatul lahu wulakanci ne gare shi wa ihanatul li'ilmihi wulakanci ne ga iliminsa ma'ana anan Usaimin yace idan ya zamto ma'abuta duniya ne amma suna mutunta malamai ma'abuta mulki ne amma suna darajanta malamai suna son malamai su dinga zuwa inda suke su gaya musu gaskiya su yi musu wa'azi su yi musu nasiha su yi al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar babu reni babu wulakanci babu wulakantar da malami babu wulakantar da abin da malami yake dauke da shi ba wani abu ne ya kai malamin ba wannan aikin Allah ya je yi wurin to Sheikh Usaimin ya ce wannan in dai har suna amfana babu laifi dan mutun ya je ya ilmantar ya yada ilimin sa har irin wajen wayannan mutane amma in ya zamanto akasin haka ne yake faruwa yace ba daidai bane malami ya kai kansa inda za a wulakanta shi a wulakanta ilimin sa ba daidai bane ولنفرض ان رجلا دخل على اناس مدوكا ما مثالي متين يشiga wajen wasu mutane min haula'il mutarafin daga irin wadannan mawadata din masu abin hannu wajalasa ya shiga misali mudauka mutun sai ya shiga wajen su ya zauna waja'ala yatahaddathu ilaihim bi umurin shar'iyya ya shiga tattaunawa da su game da al'amuran shari'a walakinahu yushahiduhum tatama'ara wujuhuhum sai dai yana ganin suna wani babbata rai suna wani shan kanshi ana dauke kai kamar ba su yake yi wa wa'azi ba kamar ba su yake karantarwa ba fuskar su tana wani daddaurewa wayata malmaluna tana ta wani mutsu-mutsu sun kinu tsuwa su saurare shi wayata ghamazuna tana ma aibata shi fa haula ila yanbagi an yahuma haulahu wannan ko alama malami bai kamata ya dinga shawagi ba a tare da wato a kewayen su la'anna zalika dhullun lahu domin wannan wulakanci ne gare shi wani ma ya shigo ya ga kai malamin nan ana wulakanta shi, ka duba duk kowa harkar sa yake ba ruwan kowa da shi. To wannan kaga wulakanci ne ga shi malamin wali ilmihi da kuma ilimin sa. To kaga irin wannan gabar Sheikh Uthaymeen yace ko alama ba daidai bane malami ya kai kansa irin wannan wuraren wanda zai wulakanta ilimin da yake dauke da shi ya wulakanta. Amma idza kana idza dakhala ala haula, amma mutane ne mani imta mawadata ko masu mulki ko sarakuna duk sanda ya shiga wajensu a matsayinsa na malami wajalasa ya samu guri ya zauna wata haddasa ya fara zantar da su wajada nufusan tahushu, zai samu zukata waɗanda suke murna da farin ciki. Ana kai ku dakatar da komai, malam yazo ba kusan malam yazo ba dai gole ta fan nan ayi kaza kaza kaza, misali a dakatar in ma wani yayi rashin da'a shi shugaban gurin ya tsawata yace baka da tarbiya baka da ladabi, baga malam yana nan ba kake kake kaza kake kaza, ma'ana guri ne wanda za ka in ka shiga suna so dama a zo a wa'azantar da su, kila lokacin zuwa su sauraro wa'azi ko su tafi gurin da ake yi yayi musu karanci da sauransu. Wa abidatun tadma'in, kuma zuciya ce da take samun nutsuwa in ana ambatan musu Allah, ana gaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wajada minhum iqbalan, kuma yaga duk sun fuskanto shi, ila ko masallaci ne na ma'aikata ko masallaci ne na kofar wani mawadaci ko wani mai mulki yake zuwa gurin, mai mulkin zai zauna ya kashe waya ba wanda zai kira shi ya zauna irin zama na ladabi na daukan karatu, duk yaransa da suke cikin gurin duk kowa ganin mai gidan ya zo zauna su ba za su zo su zauna, akwai girmamawa akwai mutuntawa kuma suna san abin. Fa huna Sheikh Uthaymeen yace to anan yambage an yaf'ala bi, ya kamata ya aikata haka, domin fa li kulli maqamin maqal, Sheikh Uthaymeen yace kowane guri akwai abin da ya kamata a fada. Daka in malami ya zamto a irin wannan kashi na biyu, babu laifi ya yada ilimin sa har zuwa irin wa'annan mutane. Law dakhala talibu ilmin saghir ala mithli ha'ula'i al-mutarafin falarubbama yaqifuna ma'ahu mawqif al-istihza'i wal-sukhriya, lakin law dakhala alayhim man lahu wazanun 'indahum wa 'inda ghayrihim lakana al-amru bil-aksi falikulli maqamin maqal. Wani lokaci ya ce inda ɗalibin ilimi ƙarami zai shiga wajen irin wannan manyan mutane ɗin, watakila ka ga suna kallonsa kallo na wulakanci ko kallo na izgilanci da reni, wanda lakin da khala alayhim man lahu wazanun indahum, amma kila da an samu wani wanda yake da kima a idansu zai shiga wajensu, wa inda gairihim ba ma a wajensu ba har a wajen wasunsu yana da kima, lakana al'amru bil aksi, kila da za ka ga al'amarin an samu akasin lokacin da wancan karamin ɗalibin ilimin ya shiga wajensu. Ma'ana duk da cewa shi ilimi ne, amma kila akwai rukunin malaman da in suka shigo ba za a ba su attention ba, akwai rukunin malaman da in sun shigo su kuma za su samu attention saboda matsayinsu ya kai wajen waɗanda suka je din su saurare su. To a irin wannan kada kai dan karamin ɗalibi mai karamin ilimi cikin cokali ka ce sai ka shiga irin wannan wuraren ka yi musu magana kuma kai tunanin za su saurare ka, in ba su saurare ka ba ko suka wulakantar da kai ka wulakantar da kanka da iliminka, sai ka bar waɗanda suke ganin suna da kima, ana jin sunansu ana jin kaza su shiga wajensu. Dan haka sai Sheikh Uthaymeen ya ce fa li kulli maqamin maqal, da aka kai kuma sai ka tafi wajen waɗanda suke ganin ka Sheikhul Islam a unguwarku, ka je kai kuma ka karantar da su, nan kuma za ka an taru sosai ana sauraron ka kuma kana fa'idantarwa, amma kai ba sananne bane ba mashahuri, manyan mutane ne fitattu, manyan malaman suka sani kai ba san ka ba, kila za ka gaya musu abinda manyan malaman ba su gaya musu amma ba su saurare ka, kila kana da wani salo da usulubin isar da sako fiye da malamin da su suka yarda ko suke ganin babban malami ne yana zuwa yana karantarwa a gurinsu, amma kuma kai ba sananne bane a wajensu. Da haka in ka zo sai zamanto abin duk da za ka karantar ba zai samu kima ba. To a irin wannan sai ka samu gurin da kai kake da kima da mutunci, in ka faɗa ana iya saurara sai ka je ka karantar da wancan. Shi kuma irin wannan wuraren sai a samu wanda su shi suka ɗauka a matsayin malami yake da kima a wajensu ya je su kuma ya karantar da su. Idza ra'aita min ahli ad-dunya annahum yaqbaluna ala qawlika, mahallu shahid dai Sheikh Uthaymeen yace in kaga mutane ma'abuta duniya, aka ce ma'abuta duniya ana nufin ko masu mulki ko masu sarauta ko masu wadata, sai kaga suna karbar maganarka, in kai wa'azi suna sauraron wa'azinka, wa annahum yadma annuna ilaihi, suna natsuwa da abinda kake gaya musu, wa annahum yantafi'una bihi, kuma suna amfana da abinda kake gaya musu, fala haraja. Sheikh Uthaymeen yace babu laifi a matsayinka na malami an tazhaba ilaihim, ka tafi wajensu, wa tad'uhum, kai musu da'awa, ka kira su zuwa ga alqur'ani, ka kira su zuwa ga ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karantar da su kaddara, ka karantar da su imani, ka karantar da su addini, to wannan wato allimahum, ka karantar da su, to wannan babu laifi dan ka je wajensu. Ina fata an gane zuwa wajensu ba aibu bane in da wannan condition din, ko an bayyana wannan yawa, kuma karka toshe kunnuwan ka da wawayen gari da zasu ce sun ganka a fadar wane, ko sun ganka a gidan wane, ko sun ganka a guri kaza, kai ka tsarkake niyyar ka, me kaje yi, kawai shi ya kamata ka, dan kila ka san yanzu social media yanzu da an ga mutun a irin wannan, kuma sai a daddako hotar sai ga ana ta posting, eh malamai sun lalace, malamai su ma sun zama ƴan duniya, malamai kaza kaza, sai kuma ka ga ana ta maganganun. Na farko shi malamin nan baka zauna da shi kaji me kai shi, shin wani abu yaje nema, ko kuma zuwa yayi ya ja hankalin mai mulki, ko ya ja hankalin mai kudi, ko duk baka da masaniya. Kuma in har kai mabiyin ainihin wato sunna ne, ya kamata ka fahimci maganar Uthaymeen kenan, akwai yanayin da zai iya bayuwa a samu wasu malamai su dinga kusantar irin wa'annan da irin wannan salon da muka karanta, ba salon kwadayi, ba salon kana bin mai mulki a baya kamar wani zagi, ko kana abin nan yana ba irin wannan ba, a zuwa kai da kima da mutunci da kuma izza ta ilimi, ba zuwa kai neman wani abu ba, ballanta na mai mulki ko mai kudi ya daka ma tsawa, ko kuma ya gaya maka magana mara dadi, ko kuma ya gwasale ka, ko kai magana a watsar da ita, a'a, dama da kima da mutunci kaje, ilmantarwa kaje, inda kwa zaka wulakanta an ce ka kaje, daga in kaje gurin da baka samu shiga ba aka wulakantar da kai, kai ka wulakanta kanka da iliminka. A fahimci wannan, wal aksu bil aksi shine ma'ana, in za a samu akasi kakkaje, in ba za a samu akasi ba kaje, shine wal aksu bil aksi. Wa matti basaraka wa basirataka bi qira'ati tarajum was siyar li a'immatin madaw, a matsayinka na dalibin ilimi, wa matti basaraka, ka ba idanka abincinsa, ka sa idanka ya zama yana jin dadi, wa basirataka, ka ba wa kwakwalwarka da basiraka abincinta, bi qira'ati tarajum, ta hanyar karanta littattafan tarajum, tarjama, wasiyar da littattafan siyar tarihi, li a'immatin madauna, malaman da suka shude. Wannan dalibin ilimi yana da kyau, saboda anan zai koyi abubuwa da yawa, zai ga yanda malamai magabata suka mu'amalanci mutane, suka mu'amalanci masu mulki, suka mu'amalanci duk wanda ya kamata su mu'amalanta. Da hakan kana karanta tarihin tarajum, tarihin malam wane, tarihin shakwa ne, ya zo lokacin ka je ka dauki littafin siyarwa alamin nubala na Imam Adh-Dhahabi, ka dauki littafin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir, za ka an kawo ma tarihin manyan mutane, tarihin manyan malaman musulunci, to ka zama a cikin wato daliban ilimi, kana cikin wa'anda kake bawa idanka da zuciyarka abinci ta hanyar karanta tarajum wasiyar, wato tarjama da sira, tarihe li a'immatin madaw, na manyan malaman musulunci da suka wuce. Tarafiha badalan nafsi, anan ne zaka ga sadaukarwa fi sabili hadhihi alhimaya, zaka ga yanda magabata suke sadaukar da kansu a tafarkin bawa ilimi kariya. Zaka ji an ce Imam Malik ya yi kaza, khalifan zamaninsa an yi kaza da shi, Sa'id ibn al-Musayyib sun yi kaza da sarkin zamaninsa, duk zaka dinga jin irin wannan, ba wulakantar da kansu suka yi ba, ba zubar da martabar ilimin suka yi, suka je neman fuloti ko neman kujerun maka ko neman ainihin wato wata alfarma, ko ba wannan ne yake kai su ba. Shi yasa zaka sun je wajen mai mulki da izza, sun je wajen mai mulki da wato da kwarjini, saboda ba su je neman fuloti ba, basu ce basu je suna kokawa a basu kujerar Umara ko ta maka ba duk basu je sun yi wannan ba abin da ya kai su ilimin ne ya kai su to shi yasa sai ga mai mulki yana dare-dare duk sanda ya gansu sai ga ina zaton ban manta ba kamar a cikin shugabannin kasar nan akwai wanda aka ce in yaji an ce Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama in yaji an ce ya zo yana son ya ganshi yace gaban sa fazuwa yake saboda kawai ya san wani kuskure ya gano zai zo ya gaya masa cewa yaji tsoron Allah ya gyara kaza wani sakaci ya ga an yi zai zo ya ankarar da wannan shugaban kasar cewa an yi sakaci guri kaza bai kamata zuwa yayi wa shugaban kasa fada ajiwa to inda irin wannan sigar zaka shiga cikin masu mulki ai kaga da wuya a ci mutuncin ka ko mutuncin ka ya zube ko abun nan ba wani abu da kake so a gurin su kai ko abu suka baka ka fahimci gori ko da wata manufa kaka karba kaka kiyaye mutuncin ka da na ilimin ka haka ya kamata ina fata wato shi wato ita matsalar wato wato tashakwadai me ake cewa Malam Bahaushe yana da wani karin magana eh duk wanda ya hau motar kwadai kaga ina take sauke shi to ka gani la siyama man jama'a musallan musamman malata tafanda wato na tarajum din da siyar waɗanda suka tattara musalai fi hadha akan irin wannan na izzatun nafs din nan mithl kitab kamar littafin min akhlaqil ulama kaje ka nemi wannan littafin min akhlaqil ulama na babban malami Muhammad Sulaiman rahimahullahu ta'ala madubu wannan littafin an buga shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba da haka zaka iya samun sa a kasuwa min akhlaqil ulama yana daga ɗabi'un malamai to zaka ji an ce kaza yana daga ɗabi'un malamai kaza ana gafata malamin baka shirya ba ka tafi kasuwa kawai amma in dai wannan layin zaka shigo to min akhlaqil ulama kaza min akhlaqil ulama kaza da haka ka nemi wannan littafin na malam Sulaiman Muhammad Sulaiman wa kitab ga kuma wani littafin al islamu bainal ulama'i wal hukam shi ma wani littafi ne li Abdul Aziz al Badri al islamu bainal ulama wal hukam shi ma ka nemi wannan littafin ka karanta wa kitab akwai wani littafin manahijul ulama fil amri wal bil amri bil ma'ruf wal nahy anil munkar لفاروق السامرائي شي ما wannan littafin a matsayin ka na dalibin ilimi ka neme shi manahijul ulama ma'ana manhajin malamai da suke bi fil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar idan malamai za su yi al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ga irin hanyar da suke bi manhajin su to shine wannan babban malami al faruq as-samirai yayi littafi akan haka shi ma wannan littafin an buga shi a garin Jidda a shekara 1407 kuma Darul Wafa ta yada wannan littafi bi Jidda wa arju an tara adhafa ma zakaruhu fi kitab izzatul ulama yace ina fatan an tara adhafa ma zakaruhu kaga ninkin baninkin abinda wayancan malaman suka ambata fi kitab a wani littafi mai suna izzatul ulama yassara Allahu itimamahu wa tab'ahu ina roƙon Allah ya yassare kammala ko cika wannan gama wannan littafi da kuma buga shi ma'ana littafi ne shi ma na Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid sunansa Izzatul Ulama Izzatul Ulama yace wannan za ka ga irin waɗannan misalan da yawa a cikin sa ya kawo Ash-Sharh wa min ahsani ma ra'aytu fi hadha Sheikh Uthaymeen yace daga cikin mafi kyawun littafan da na gani da suke tattauna akan wannan mas'ala kitab akwai littafin Rawdatul Uqala Rawdatul Uqala lil Busti na al Imam al Busti Rawdatul Uqala kitabun azim Sheikh Uthaymeen yace wannan littafi ne babba al-iktisari duk da cewa dan takaitacce ne fihi fawaidun azima akwai fa'idoji masu dimbin yawa masu girma a ciki wa ma'athirun karima da maganganu masu kima lil ulama na malamai al muhaddithuna malaman hadisi wa gairuhum da wasu su wa kana muqarraran li talabil ma'ahid kuma ya zama kamar syllabus wato muqarrar ne na daliban college kwalejoji ayyama makun nanu darrisu fil ma'had wato a irin lokutan da muka kasance muna lecturing ko muna koyarwa a irin waɗannan kwalejoji din kitabu akwai littafin mudala'atin lidullah kitabu mudala'atin lidullah wan tafa bihil kathir kuma da yawa daga cikin daliban ilimi sun amfana da shi amma ma zakarahu shaykh bakar ba'daha tala'na alai sai dai wasu daga cikin littafan da malam bakar bin abdullah abu zaid ya ambata yace wasu daga cikin ittala'na alaihim mun dan karanta su mun leka su inji shaykh uthaymeen wa ba'daha lam natali' alai kuma gaskiyar al'amari wasu daga ciki ba mu karanta su ba kaji wani ne cewa kai aya ka zo ka tattara littafin ka ce duk mun karance su kuma ba ƙarya ne haka wai mun karanta littafin kaza ban karanta littafin kaza ba shaykh uthaymeen yace wasu daga cikin littafin da malam bakar bin abdullahi abu zaid ya ambata mun karanta su wasu kuma ba mu karanta ba lakin ba'daha mukhtasarun jiddan sai dai wasu daga cikin su gaskiya takaitattu an takaita bayani a cikin su sosai la yastafidul insanu minhu kathiru fa'idatin mutum ba zai samu wata tarin fa'ida mai yawa ba a cikin su lakin sai dai siyaru a alamin nubala ina ma ka nemi wannan littafin siyaru a alamin nubala wajen mujalladi 18 ne ina zaton ban manta ba ka samu kaman wata 150 ina jin ka rike ka je kasuwar kurmi insha Allah za ka samu siyaru a alamin nubala ban sani ba ko ya wuce ka amma ka dan rike dai 150 insha Allah cikin kudin leban ka ko ka je ka siyo siyaru a alamin nubala ina nan amma zaka iya samu akwai nuzhatul fudala nuzhatul fudala wani malami ne shi kuma yayi summary din siyaru a alamin nubala cikin mujalladi 4 wanda ya ma girma ban sani ba ko shi akwai shi a kasuwa nuzhatul fudala sai ka nemi wannan shine wanda yake kamar summary na wancan babban siyaru a alamin nubala mai mujalladi 10 to akwai wannan mujalladi 4 ya takaita ma shi wancan din a cikin sa nuzhatul fudala to wannan in ka dauke shi a babun da ake magana akai na karanta tarjumar malamai da tarihin malamai to gaskiyar magana wato Imam Adh-Dhahabi wato ya zama ainihin wato zakaran gwajin dafi a wannan bangaren da aka dauki wannan littafi a karanta mufidun wato yana da fa'ida aidan fa'idatan kabira kuma fa'idar ba karama ba fa muraji'atuhu jayyidatun muraji'ar wannan littafi ya zama kana yawan duba siyaru a alamin nubala wannan abu ne mai kyau amma kitabu izzatul ulama amma game da littafin nan mai suna izzatul ulama fa huwa min kitabatil muallif wannan yana daga cikin littafan muallafin wannan littafi bakar bin abdullah abu zaid wa huwa yad'u allah ta'ala yana roƙon allah ta'ala an yuyassira itmamahu wa tab'ahu cewa allah ya yassare masa wato gama wannan littafi da kuma samu damar buga shi wa qad kana al ulama yulakkinuna tullabahum hibza qasidatil jurjani ali ibn abdul aziz wato malamai sun kasance suna lakanta wa daliban su haddace qasidan nan ta al jurjani shine ali ibn abdul aziz da aka daliban ilimi ana sa su haddace wannan waƙar ta Jurjani wanda ya waƙe ilimi da yanda da ladubban ilimi da sauransu wanda ya rasu shekara ta 392 hijriya rahimahullah kama najiduha inda adadin min mutarjimihi wa matla'uha yace kaman yanda najiduha mun samu wannan waƙar a wajen da adadi mai yawa cikin waɗanda suka yi tarjumar shi Imam al-Jurjani to da yawa cikin wanda suka yi tarjuma suna kawo wannan kasidar wa matla'uha ga in ka leka ciki ga wani daga cikin abin wasu baitukan da zaka gani a ciki yace yaquluna li fi kanqibadun wa innama ara'u rajulan am mawdi'i dhulli ahjama ara'a an-nasa man danahum hana 'indahum wa man akramathu 'izzatun nafsi ukrima ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم قول عظم كما يندم جيران غبا إمام الجرجاني يكي تشوا يقولون mutane suna cewa lifi kanki babu, wato yaquluna li, suna cewa, suna fada a kaina game da ni, fi kanki babu, kai mutum ne mai dan hade rai, mutum ne mai gimtsewa, mutum ne mai da baka haba haba, baka sakin jikinka da mutane. Wa innama ra'au rajulan, saboda kawai sun ga mutum an mawdi'iz zulli, in dai gurin kaskanci ne a hajama yana ja da baya, sai su ce kai mutum ne da baka da sakin jiki, baka sakewa, shine ma'ana ya quluna li, sai kaji suna fada a kaina fi kanki badun, kai kan mutum ne wanda yake ka baka sakin jikinka, baka yin shiga a dama da kai. Wa innama ra'au rajulan, kawai mutum suka gani, ma'ana sun gani ne mutum ne an mawdi'iz zulli a hajama, ni kam duk inda za a wulakanta ni ko a kaskanta ni, ina janye jiki na, bana zuwa gurin. To rashin zuwa gurin saboda gudun wulakanci da kaskanci, sai kuma a ce bana sakin jiki da mutane, sai a ce na fiye daure fuska, sai a ce na fiye kaza, na fiye kaza, me yasa? Saboda an yi taro na kaza ba ganni ba, an ce a je guri kaza ban je ba, an yi kaza kaza, na janye jiki na, saboda duk inda na fuskanci wulakanci za a yi, za a wulakanta ni da ilimi, na ce ina ja da baya, bana zuwa mu, na tsira da mutunci na, ba abin da nake so irin in tsira da mutunci, in tsira da ilimi na. Arannasa, yace arannasa, saboda na gane mutane, na ga mandana humuhana indahum, duk wanda yake matse musu sai ya zama karkatacciyar kuka mai dadin hawa. Na ga mutane mandana humu, duk wanda ya matso kusa da su ya hana indahum, sai ya wulakanta a wajensu. Amma wa man akramahu izzatun nafsi, wanda girmama kai ta mutunta shi, hukurima sai ga shi ma ana mutunta shi, wanda yake jin baya san ba girman kai yake ba, ma mutun ne mai girmama kansa, ba zai yadda da wulakanci, ba zai yadda da kaskanci ba, ba zai yadda da reni ba. To yace naga kuma duk wanda yake da izzatun nafsi za ga ana karrama shi. Na fata an gane. Yace walau anna ahlul ilmi, yace da a ce malamai masu ilimi, sanuhu sun kare iliminsu, sanahum, da shi ma ilimin ya kare su, da sun mutunta iliminsu, da ilimi ya mutunta su, da sun martaba iliminsu, da ilimi ya martaba su, walau azzamuhu fin nufusi, da sun yi kokarin girmama ilimi a cikin zukatan mutane, la azzama, lalle da ilimi ya yi girma. A wata ruwayar Usaymin yace wannan kuskure ne, la azzama din, la uzzima, ma'ana walau azzamuhu, kenan suwaye suka jawo ake zagin ilimi da malamai, malaman ne, abinda Imam al-Jurjani yake faɗa shi, da a ce malamai sun kare ilimin su, to da ilimi ya kare su, yanda ilimin yake da daraja, yake da kima, haka masu shi za su yi daraja da kima da mutunci. Da dai sun girmama ilimi a zukatan mutane, sun yi kokarin nuna wa mutane girman ilimi, la uzzima, lalle da an girmama ilimi. Yanzu da ake rena ilimi, masu ilimi ne suka jawo ilimi reni, su suka jawo masa kaskanci, inji Imam al-Jurjani. La azzama bi fatihi dha, la azzama al-mu'jama al-mashala, wato an karanta shi la azzama da yuwa dha'un din fatha, الشرح واتو العلم يرفع بيت العماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم هكا كماتا معناوي علمي يرفع بيت شيكني ابنده كي دوكك جدن دا لا عماد له كورفن كيركي بابا جدن اما ان اكسا مي علمي اجدن جدن زي دوكك والجهل كاك جايلش يهدم بيت العز اصلين جدن درجة دا دوكك da karamci yana iya rushewa, akwai jahilci a gida. In aka samu ƴan gidan sun ƙi yin karatu, sun zama jahilai, darajar gidan da martabar gidan sai ta zube. Amma in ka samu gidan da ba wani fitacce bane a gidan, samuwar mai ilimi a gidan, sai gidan ya daukaka. Hadha dhabtu fihi nazaru, wannan dhabtin da aka yi cewa walau azzamuhu fin nufusi la azzama, wannan akwai abin duba a cikin wannan wasalin. Wa zahiru, abinda yake a bayyane walau azzamuhu fin nufusi la uzima da dai su masu ilimi sun girmama ilimin da ilimin yayi girma a zukatan mutane yani abun nabi lakana inda nasu azima da ilimi ya zama mai daraja da kima a wajen mutane kenan suwaye za su farfado da ilimi martaba sa da daraja sa malamai su ne za su yi masa wannan lakinnahum lam yu'azzimuhu fi nufus sai dai ba su yi kokarin kimsa girman ilimi ba a zukatan mutane bal ahanuhu bal ma wulakanci suka jawo ilimi wa bazaluhu bi kulli ghalin wa rakhisin suka dinga yada shi suka dinga bada shi ga kowane mutum kowane kare da doki suka yi ta bashi kawai shine wa bazaluhu suka dinga kyautarsa bi kulli ghalin wa rakhisin ga dukkan wani mai tsada da ma wani wanda yake mai arha wa hadhihi marraq alayya fil bidaya wal nihaya ce wannan magana ta na ganta na wuce ta a cikin al bidaya wal nihaya ibn kathirin fi tarjamatin nazim game da fassarar shi ainihin wato annazim alladhina dhamaha wanda ya tsara wannan waka al imam al jurjani kenan wa in kana tujadu fi ghairiha duk da cewa ana iya samun wannan wakar a wani wurin ba lalle sai a al bidaya wal nihaya din ba yawanci wanda suka kawo tarjamar jurjani suna kawo wannan ainihin wato waka din insha Allah kila mun samu wata gaba zamu dauko wakar gaba daya akwai abubuwa da yawa a cikin ta wanda daliban ilimi za su faru insha Allah sai mu tsaya a wannan gaba ta siyalatul ilm abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh